ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku
assalamu alaikum alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari yayin da shugaban hukumar kula da shirya jarabawa ta kasa wato Neco Professor Dantane Wushishi dangane da sakamakon jarabawa na bana da hukumar ta fitar da irin matsalolin da ke fuskantar hukumar baki daya daga batun jarabawa kuma zamu leka bangaren malamai inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya don haka ba tare da na ja ku da nisa ba zan mika shirin ga Mustafa Nasiru Batsari tare da Professor Dantane Ibrahim Wushishi
alhamdulillah mun gode ma Allah da ya bamu dama muka shirye wannan jarabawa lafiya muka kuma kare halin gaskiya dalibai waɗanda suka rubuta wannan jarabawa sun yi rawan gani mafi yawancinsu don fiye da 1800 sun samu sakamakon jarabawa wanda ake buƙata wanda zai kawo ci gaban dalibai su je manya-manyan makarantu na gaba musamman university ko kwalejin horar da malamai ko kuma makarantu na koyan hannu kamar su polytechnic da monotechnic a gaskiya dalibai su yi rawan gani a wannan jarabawa mafi yawancin kalibale dai da muka sani bai wuce karancin kuɗi saboda yanayin da Najeriya take ciki saboda a lokacin da muke shirye jarabawa wannan dole akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ya kamata mu yi da kuɗi amma saboda yanayin da ƙasa take ciki na tattalin arziki ya dan sa mun dan samu ja baya kaɗan amma alhamdulillah duk da haka bai hana mu samun ci gaba da ya kamata mu samu ba bai kuma yi muna wani tarnaki a wurin shirye jarabawa ba sai dai abin da ba a rasawa nan da can wanda yake bai shafi ayyukan da muke yi ba
insha Allah jihohin da mun san da kuna bin su bashi ya zuwa yanzu kun warware
mafi yawancin jihohin da muke bin su bashi da mafi yawancin su mun warware sai dai sababbi yanzu mun hitar da sakamakon jarabawa waɗansu jihohi da suka biya kuɗin jarabawa na ɗalibai na jihohin su sun biya kuɗi amma waɗansu sun rage muna fata kuma a yanzu tunda mun hitar da sakamakon jarabawa za su biya kuɗin da ya rage kuma mu saka musu sakamakon jarabawa kamar yanda suka yi alkawari shi wannan lamari na satan ansa na dalibai yana nan kala-kala daban-daban wasu ana samun su a lokacin da aka yi jarabawa wasu kuma ana samun su a lokacin da ake makin din jarabawa wanda malamai suke makin din jarabawa din ana tattara su to kamar yanda na yi bayani a baya shine ma'aikatanmu sun samu horarsuwa wanda ya ƙara masu fahimtar muhimmancin jarabawa tunda wannan jarabawa da muke yana da muhimmanci a rayuwar kowane ɗalibi na Najeriya to saboda haka su kansu sun ƙara sanin muhimmancin wannan abun tunda ba yanda za ka yi kai satan jarabawa ba tare da an hada kai kila da wani ma'aikacin nan namu ba so saboda haka ragowan wannan shiga irin wannan halin da ma'aikatanmu suke ya taimaka ga ragowan wannan satan jarabawa da kuma sababbin hanyoyi da muka kirkiro na duba yanayin jarabawa don muna da 'yan sandan ciki muna da 'yan sanda masu kayan sarki duka suna taimaka muna wurin duba jarabawa muna kuma da ƙungiyoyi waɗanda yake suna da alaƙa da ilimi a Najeriya su ma sun rubuto muna su je su duba jarabawa so akwai mutane da yawa daban-daban ɓarye-ɓarye da suka taimaka wurin sa ido yin wannan jarabawa kuma mu ma kanmu daga nan mun hita mun je mu ga abubuwan da yake gudana a waje ni da ma'aikatana mun je jihohi guda 8 don mu duba yanayin wannan jarabawa din wannan ma ya taimaka da yawa akan rage satan jarabawa. Muna duba saboda me ya kamata mu samu kwararru masu yi muna makin jarabawa. To yanda halin tattalin arziki yake ciki, ba za ka kira mutum daga nisan wuri ba, sannan baka iya bashi ko kudin motan da yazo da komawa ba. Kaga idan kana so ko yayi aiki wanda yake mai muhimmanci, mai nagarta, ya kamata ya samu amfanin abun da yazo yi. Shi yasa muke dubawa mu gani idan aljihunmu zai iya ƙara ma waɗannan malamai da suke muna makin jarabawa ƙarin allowance wanda zamu ba su, saboda kar su tafi wani wuri su dinga muna aiki.
To daga batun jarabawa kuma zamu leka bangaren malamai, inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya. Dangane da wannan rana, mun tuntubi wani malami dan asalin Najeriya amma da ke aiki na koyarwa a kasar Sin, Dr. Bello Galadanci, domin jin matsayin malamai a kasar Sin.
Eto bambancin tsarin koyarwa shine su a cikin al'adarsu, koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa. Kuma idan aka ce kai malami ne, mutane ba ƙaramin girman ka suke gani ba, ba ƙaramin martaba ka suke gani ba. Wannan yana daga cikin al'adarsu, saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba, amma suna da kamar mutane kamar Konzu, wanda ake cewa Confucius da Laozi, malamansa su ne waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin da can ba, su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen China. To ba bauta musu suke ba, amma kusan su ne za a ce manya-manya ɗin dai waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su. Kuma waɗannan mutanen su malamai ne, in ka ji matarihinsu za ka ga malamai ne, yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su. Kuma wannan shi ya kasa gimshi kenan irin al'adu da tunani na mutanen China, saboda ka suga a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Kuma anan za ka iya ba wa yara tsari, saboda sun san al'adarsu. Malami yana da muhimmanci, to za ka ga su yara suna sauraron malam sosai, suna tsayawa su ji me yake faɗa ba. To wannan shi ne malaba, to wannan shi ne bambancin.
To masu sauraro, saboda kuran lokaci, a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya. Madadin wakilin Mustapha Nasiru Bardari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin, Julie Leather Gresham, naku Babangiji Brian Kitchen, a huta lafiya sai wani mako.
Tan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.